You must understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a fact. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it.
Kallabin shirin ta wannan makon marigayiya Tina Tona. ‘Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasashen duniya, ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacciyar mawaƙiyar nan ba Amurka baƙar fata ba, Tina Turner, wadda kamar mata da dama a ƙasashen duniya musamman ma a nahiyar Afirka, mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure. Yau ita ce kallabinmu ta mako. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon, bari mu faro tako da batun shirin miƙa mulki da rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya, da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya, inda tuni Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ya cika ya batse da baki daga ko ina a faɗin duniya, maza da mata. Sai dai banda zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a da rantsar da zaɓaɓɓun shugabanni, izuwa yanzu mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi da majalisun tarayya ƙalilan ba. Duk da haka bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, sabili da hankoran samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu. To yaya mata suka ɗauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado, kuma menene fatarsu ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karɓi mulki gobe? Amsoshin da shirin kallabi ya nemi amsa kenan wannan makon ga abinda Dr. Fatima Muhammad Goni da sarauniya Rabi'atu Umar Sa'id suka shaida wa shirin, inda ambasada Fatima ta fara da bayyana cewa
shekara takwas an yi gwagwarmaya, talakawa, marayu, widows da sauransu sun baiwa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shirewa gudumawa da kyau. Sun je filin zabe musamman ma wajen zaben shugaban kasa, su yan grassroots sun yi dafifi, wasu ma sun haihu, ana naguda ana haihuwa aka zabi wannan gwamnati da take shirewa. Amma gaskiya musamman arewacin Najeriya mata ba su samu ci gaba ba, yanda aka yi musu alkawarruka sana'ar yi, abun ma'anta da matasa ba yara ba aikin yi da sauransu, gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa. Gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta, ina ganin ta tafi. Mata ba su, musamman ma arewacin Najeriya, gaskiya ba a samu ci gaba ba.
Ambassador Fatima, naji kika kinana ta arewacin Najeriya, kina ganin su mata na sauran bangarorin su sun samu ci gaba kenan, arewaci ne kawai aka bari a baya?
Kudanci sun samu gaskiya, irin su trade money, irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje, musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i, sun samu. Kudancin Najeriya duk kudin su aka baiwa, yanzu Lagos ka je mai masu sai da tumatur mata da tarugu da kasa albasa, duk abin da ake yi mata suna da jari, akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shuɗe. Amma arewacin Najeriya su aka bari a baya, dalili shine idan za a zo a yi tallaci gwamnati a ce wane sai zo ya yi shugaban kasa a yi kuriya, to matan arewa wallahi sai inda kantin su ya kare su suna rike da wayan nan ta touch light na 3,500 to su ba su san yanda za a yi a cika ka'idoji su samu ba amma ana bukatar kuriyar su kullum su kun an tashi kuriya da su da ya'yan su matasa su ne a bakin kuriya amma idan an zo kaso za a generate wani abu online a ce sai sun cika to mutumin da yake karkara yana dauke da telephone ta 2,500 ta ina ne yake da labari shi yasa arewacin Najeriya talauci ta yi mana katutu kuma ba a taimake mu ba.
To bari in koma wajen Hajiya Rabi'atu Sa'idu a Bauchi. Hajiya Rabi'atu, kin ji ita ra'ayin Dr. Fatima Muhammad Gwani a dukan ku ƴan gwagwarmaya ne masu fatan ganin cewa mata da yara sun samu gwamashin rayuwa a Najeriya. Ya kike ganin yiki a taki mahangar irin cigaban da mata suka samu musamman a Najeriya a wannan shekaru 8 da gwamnatin APC karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta kwashi tana mulkin Najeriya?
Abin da ta faɗa ba a siyasance bane, abu ne wanda yake hakika. Saboda gwamnatin ɗin muna yin shi muna shiga muna gani. Gaskiya arewa an bar mu a baya da nisa. An yi mana nisan da safan mu farfado a kamo. Sai an samu jajirtacce. Sai da abin da ya sa na ce haka shi ne muna shiga ƙauyuka lunguna-lunguna muna sauraron kokin talakawa muna ganin halin da suke ciki kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan. Matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa kuma ana son ƙuri'ansu an bar su. Tana magana wayan toci life na kirifar billahi da ji wasu ba su da shi kuma amma suna da kansun zaɓe. To kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu kuma a ƙasa matasa su ne ƙashin bayan al'umma. To sannan kuma kika koma ɓangaren ilimi noma shi ma muna baya sosai an bar mu a baya. Idan ba san taɓa manta ba akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma ana tura iyayen suna tura su neman ruwan da za a sha ne ma ba ma maganin zuwa makaranta ba. In ka tafi makarantar babu abin zama babu malamai in ka ce wa malaman ba su je ba su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba kiki ko ba waye. Kin mata na zuwa ba jari an koma bara dole a samu mabarata da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba.
Na'am.
Kuma duk abin da na shi sai sun jefa guriya.
Hajiya, to da suke yi haƙuri ban da tsunan fashinki ba da suke batu ne na ci gaban mata ake magana wanda kuma a kan shi ne daga ke har ita Dr. Fatima kuke gwagwarmaya a kai. Kuma gashi kun bayyana ra'ayinku na kina ganin cewa wannan shekaru 8 da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin Najeriya a ganinku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba. A nan yanzu wace irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke yi na ganin cewa akan ce wai mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwon sagaya. Wace fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu cewa za ku samu cigaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya?
To alhamdulillah muna kyakkyawan batu da kyakkyawan fata idan muka yi la'akari muka kalli yankin da ya fito abubuwan da ya taɓa kare abubuwan da ya shiga a ƙasa muna sa ran cewa mata za su iya samun cigaba amma yanzu kan cigaban mata gaskiya babu cigaba.
Na'am, to bari mu koma wajen Dr. Fatima Muhammad Gwani. Ambassador Fatima, ga yadda kuka bayyana irin hangen rashin cigaban da mata suka samu, wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu cigaban da ya kamata a ce sun samu a Najeriya musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa ko kuma mu ce a Najeriya ma baki ɗaya?
To Allah ya sa shi shugaban ƙasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana mu ma arewa ga mu muna ta wahala yara mata matasa babu abin yi mata babu abin yi wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne kuma wurin bada kuriya mata ne. Ya tuna cewa shi Ashewaji Bola Ahmed Tinubu wanda zai kama mulki muna yi masa fatan alheri kuma ya tuna ya tausaya wa arewa ya ya ba abin yi mata babu aiki yi ga dazuka ba lafiya ya kawo tsaro da sauransu. To wannan shine fata na Allah Ubangiji ya zaunar da kasar mu Najeriya domin in kasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya mulke ta. saboda haka muna fatan kasa ta zauna lafiya.
To madalla, amma a ƙarshe kafin ki tafi ambassador zan so in ji bangaren matar shugaban ƙasa, tunda akan ce wai ciwon ƴa mace na ƴa mace ne, kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a Najeriya ne sun ci gaba, sun tsaya da kafafunsu, su ma sun rika shan romo na mulkin demokaradiyya da ake a Najeriya. Wata shawara za ki ba ita uwar gidan shugaban ƙasa idan ta shigo, musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma?
To alhamdulillah, akwai uwar gidan shugaban ƙasa, akwai kuma uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa, ita ma matar shugaban ƙasa ta yi first lady a Lagos, kuma ta zo ta yi senator. Saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa mata, su muna roko matan nan da suke ta wahala da ƴaƴanmu kuma a karkashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa, su ta sauyawa mata. Sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a daura mata a kan kujerun gwamnati,
daga
kan kansila har zuwa
to madalla bare
mata kaso.
Na'am.
Ministoci ne, directorcin general ne, duka gaba daya a ba mata kaso su.
Anata bayanin Madan Tasindu ta ce ba matan arewacin Najeriya kadai suka dandana kudin sa karkashin gwamnati mai barin gado ba, ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya dauka na canza lamura.
Wannan gwamnati dai kowa ya sani, ko da ke akwai kalilan mutane da basu zabe basu yi wannan zaben tun shekara 8 da suka wuce ba, da cewan sun san za a yi abin kirki ba, amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zabe da cewan ai gwamnatin Buhari na zuwa zai kawo canji, canjin kuwa aka yi ta waka da ita za a yi ruwa canji, kowa zai ji dadi. Amma kuma ina son ce mu dai ta bangaren mata da matasa dai ba mu ga wannan canji ba, ina ga har da maza ma, domin har maza ma kuka suke jihohi daban-daban, wurare daban-daban a wannan shekara 8 da suka wuce.
To kamar ta waɗanne bangarori kenan musamman?
A bangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne, kuma kowane uku ɗan bangarorin suna da ƴaƴansu masu yawa. Fari ina son ce game da da turanci za a ce hardship, wato mutane sun ga azaba, sun sha wahala, wahalu daban-daban. Abu na biyu shine akwai maganan tsaro, insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba. Abu na uku babba kuma shine corruption namu ya fi misali, ya fi abinda ni na yi girma na sani. Ina neman shekaru 60 yanzu a Najeriya, amma corruption da na gani a cikin shekara 8 ya fi min yawa.
Za ki iya bada misalai musamman kamar ta fannin tsaro din nan, domin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma, kasancewa tana cewa an shawo kan ƴan Boko Haram, an kama komandoji da yawa da yawa sun mika kai, sun ajiye makamai, sun zo sun nemi sulhu.
To ai wani abun mamaki kenan da ni ma ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi, domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry, ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban, kaman babu gwamnati, kaman ba a san me yake faruwa ba. Muna maganan yau kenan, amma a cikin shekaru 8 nan ina son bada misali. Da fari ana maganan Boko Haram ne, Boko Haram kuma ana maganan North East din ma watakila jihohi biyu, za a yi maganan Adamawa ne da Borno ake ta ji da Boko Haram. Daya daga cikin alƙawalar da Buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun Boko Haram ya kare. Amma tun shekara 8 nan abun yanzu ci take, kamar da na ce ko yau ana kai a waɗansu jihohin, kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba, ba maganan jihohi biyu ta Boko Haram ba, ana maganan kidnapping ne, ana maganan kashe-kashe a kauyuka, a kore mutane daga kauyensu babu noma, ana maganan kidnapping. Idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba, domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma. Don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama ba, insecurity ko asibiti mutum yake, ko a police station mutum na tsoro domin kamar insecurity mu ya zama gaba daya a ko ina ne, da kana gadonka, kana gidanka, kana cikin mota ba inda aka huta, ba kan hanyoyi ba. Kuma mata suka fi shan wahala a wannan abun. A kauyuka aje a kashe mutane, a kashe maza, a bar mata da wahala, ba gona, ba noma, ba abinci. To duka waɗannan abubuwan insecurity abinda Buhari da gwamnatin shi suka yi alkawarin yi ba shi aka yi ba. Wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana, ana ta faɗa, kuma suna muna ganin ɗan kokarinsu. Amma a wannan shekara takwas ba a ma faɗe shi a rediyo. Daga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawonsu, har ma da gwamnati da president gaba ɗaya, sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu. Ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba, ko hanawa ke kawai kowa ba ruwan shi. Balle a ce don kidnap, a kidnap mutane, amma mata fyaɗe a cikin maganan kidnap nan, a gaban iyalin mutum, a kashe mutum, a yanka cikin mata, duk ana ta yi a cikin shekara takwas nan. Maganan insecurity mun ga bala'i.
Gobe idan Allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati, ba batun jam'iyya ake ba, eh gwamnatin da za a rantsar gwamnati ce ta jam'iyyar APC, amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma kananan yara da kike ambato?
Wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma dewa a Najeriya, fatanmu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru takwas nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta. Maganan wahalan abinci, maganan a Najeriya hatta kuɗi ana saye ta ne a wani lokacin. Ka ga ban san ko kun gani bayan jarida, amma mun gan shi yanda mata har su tube kaya domin wahalar da suke ciki. To fatanmu da sabuwar gwamnatin nan, ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu, domin wannan gwamnatin ya fara nunawa kamar na tsofaffi ake tarawa. Already tun ba a ma yi rantsuwa ba wanda aka ce an zaɓa ɗin, muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti. To ban gane me za a yi ba. Kamar yadda gwamnatin Buhari ma da ya ce mana za a nemo mata za su samu wurin shiga, su samu tofa bakinsu su ma a gwamnatin shi, har ya ce 30% za a sa mata. Ba mu gan matan ba, ba mu gan su ba. Yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka tsufa, ko ta tsofaffi za a yi a Najeriya ba mu gane ba. Fatana shine matasan nan da suka fito har suka yi zaɓe wannan shekara, to a nema a sa su. Duniya suke da kwanya fito da abubuwa da duniya ke ciki, za su iya kawo abubuwa da zai taimake Najeriya ta tashi da kyau. Amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi, to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba. Fatana kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci. Muna bukatan amintattun mutane ne da za su ba da kai, su ji nauyin Najeriya, su ga Najeriya kasarsu ne, ba kawai sun zo su wala ba ne su yi suna su tafi. Muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi, me ya kamata, menene za a daga mu ma Najeriya ta tashi kamar sauran kasashe. Kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi, to su ji tsoron Allah su ma su yi, ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yanda aka saba ba. Idan sun yadda su yadda mata, su sa matan nan 30% da ya kamata, kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tunda. Idan wannan gwamnati na so ta ci gaba, to dole ne ta dan nemo mata, ta nemo matasa a hada, amma kuma waɗanda ma sun sufa su ma su ba da hanya, domin duniya ce komai da lokacin shi. In an ci lokaci mutum ya ci lokacin shi ya wuce, sai ya dan ba da wuri domin waɗansu ma su yi a taka daban-daban.
masu sauraro. Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabin mu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan bakar fata Tina Turner, wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya. Mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama, ta ɗauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamaninta. Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matuƙar son salo da waƙoƙin Tina Turner.
Babu shakka, rasuwar Tina Turner muna cikin waɗanda ya taɓa sosai, saboda lokacin muna ƴan matanmu muna makaranta, waƙoƙin Tina Turner mun ji su kamar me, mun san su sai ka ce abun yanzu sai mu ce abun kunya ne ma, kamar yadda muka san, you know, karatunmu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro. So muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson, waɗannan waƙoƙin sun haba wato Tina Turner. Sannan labarinta tun muna lokacin ma ba mu san yadda zaman aure sosai yake ba, muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala. Mun san labarinta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai. Wato abu ne wanda duk mace, in kina mace, in kika ji irin wannan, kika san irin wannan, dole zai taba ki. Daga baya mu ma mun zo mun yi aure, so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su, ka fahimta. Amma Tina Turner kam haba, ai muna ce mata legs ne, baby legs muke ce mata, saboda kafafunta, tana da very beautiful legs, wato kafafu masu kyau. Ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba, amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa, dole kafafuwan ta nan ita suna nunawa.
Kin ce kun yi yayin irin suturarta?
Wato haba, kadin dai ba faɗoye wani abu da yanzu. Wani zuwa akwai wani ɗan riganta wani irin 70 pounds haka, lokacin aka yi irin masu knock-off ɗin nan a London, you know, da na Madonna da skirt ɗin nan 70 pounds, ba zan manta ba, wannan shekaru da suka wuce da dama. Wannan skirt ɗin mun saye su, mun sa, you know, in kika ga mu muna sa high heels ɗin nan, ina tuna a makaranta high heels ɗin nan muka sa su, haba mu ma ga mu nan mun fito wato Tina Turner kenan, you know. Ai Tina Turner ta yi suna, ta shahara, ta shahara.
To wace waka ta ce tafi burge ki?
Waƙoƙinta sun taɓa kowa, kuma ko ina a duniya an sani, musamman wannan waƙata ta What's Love Got to Do with It. Wato waƙa ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do with It, wato menene so zai kai ga haka, saboda in ka duba tsaban abinda ta wahala ne, bata san soyayya ba, Tina Turner bata san soyayya ba, bata samu soyayya wurin uwarta ba, bata samu soyayya wurin ubanta ba. Haka ta tashi daga nan tukuna, har tazo Allah ya taimake ta, lokacin da tana shiga wurin inda ake dan waƙoƙi ɗin nan, wataran ta je Ike ɗin ya je yin waƙa, ta je ta ɗauki mic ta yi, ta fara waƙa daga nan inda suka haɗu kenan. Gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji daɗin aure ba, so bata san soyayya ba, bata sani ba. Waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka, little harsh, amma saboda a yadda ta tashi ne. Daga baya ne, bayan ta kufce ta gudu daga Ike, ai Allah ya taimake ta, ta samu yaron da ta aura, ya da ta girme shi sosai. Amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro, ta aure ya, amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan, ta koma can inda ta zauna hankalinta ya kwanta, anan ne har ta karasa yanzu ta zo ta rasa auren. Amma daga baya ne ta zo ta san menene so, kin gani. So shine tambaya ta wannan What's Love Got to Do with It, menene mai tambaya ce ai, gani. Sai ai Tina Turner kan mun ji rashin ta, mun ji rashin Tina Turner, duk da yake na daina jin waƙoƙi, na jima ba ni jin waƙoƙi, amma dai yau rasuwar ta ɗinnan da muka ji, kan mun tuna da.
You must understand the touch of your hand makes my soul react, that it's only the thrill boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion?
Oh. da jikan marigayiya Tina Turner. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Hawwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yero a madadin su da kuma dukan waɗanda suka ji muryoyin su da ma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke muku, fata alheri.